This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya, da fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniya tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. Fadar shugaban Amurka ta White House ta fadawa muryar Amurka cewa ta girgiza da jan rahotannin da ba a tabbatar da su ba daga yammacin duniya, cewa Iran ta kai wa Rasha makamai don amfani da su akan Ukraine ko kuma za ta kai a kwanan nan. Iran ta mai da martani kan waɗannan rahotannin ta hanyar shaidawa muryar Amurka a keɓance cewa ta kaurace wa samar da makamai ga bangarorin da ke cikin yakin da kawarta Rasha ta kaddamar akan Ukraine. Jaridar Wall Street Journal ta ruwaito a jiya Juma'a cewa wani jami'in Amurka da na Turai da ba a bayyana sunayensu ba sun tabbatar da cewa yan kwanakin nan Iran ta bada makamai masu linzami ga Rasha a ƙarƙashin wani shiri da zai zama na farko na haɓakar ƙawancen soji tsakanin ƙawayen ƙasashen biyu masu adawa da yammaci. Kafafen Bloomberg da Reuters sun wallafa rahotannin a ranar Litinin da kuma ranar 10 ga watan Agusta, suna masu hakaito wasu jami'an Turai da ke cewa babu ko tantama kan makaman da Iran ta tura wa Rasha. Wani alkali a nan Amurka ya amince da dage yanke hukunci ga Donald Trump a shari'ar almundanar kuɗi har sai zuwa ranar 26 ga watan Nuwamba, makonni uku bayan da aka kada ƙuri'un ƙarshe na zaɓen shugaban ƙasa. Matakin da alkalin Yuan M. Merchant ya ɗauka a jiya Juma'a zai baiwa Trump sarari a yayin da yake fuskantar sakamakon samunsa da aikata laifuka da aka yi da kuma gangamin yakin neman zaɓensa na shugaban ƙasa. A can farko an tsara yanke hukuncin ne a ranar 18 ga wannan watan na Satumba, kimanin makonni 7 kafin ranar zaɓe. Alkali Merchant ya kuma jinkirta yanke hukunci kan buƙatar lauyoyin Trump na yin watsi da ƙarar bisa dalilin rigar kariya. Trump ya ce yanke masa hukunci kamar yadda aka tsara da farko na iya kasancewa katsalandan ga zaɓe. An kama wani mutum dan kasar Pakistan a Canada bisa laifin kitsa harbin jama'a a wata cibiyar Yahudawa da ke Brooklyn a yayin bikin cika shekara guda da harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya haifar da sabon rikici a gabas ta tsakiya. Babban lauyan gwamnatin Amurka Merrick Garland ya ce Muhammad Shahzib Khan ya yi yunkurin tafiya daga kasar Canada inda yake zaune zuwa birnin New York na Amurka da nufin kashe Yahudawa da dama da sunan kungiyar ISIS. To sai dai an kama matashin mai shekaru 20 a ranar 4 ga watan nan na Satumba a lokacin da yake yunkurin tsallakawa Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wata gobara da ta tashi a wani ginin gidajen kwanan dalibai a Kenya ta kashe dalibai 18 yayin da wasu 27 kuma suke kwanci a asibiti tare da wasu yara 70 da ba san inda suke ba, a cewar mataimakin shugaban kasar a jiya Juma'a. Shugaba William Ruto ya ayyana kwanaki uku na zaman makoki inda za a sassauto da tutocin kasar domin girmamawa ga yaran da suka mutu. Mataimakin shugaban kasar Rigathi Gachagua ya ce yara 86 ne kawai aka gani daga cikin yara sama da 150. Ya kuma buƙaci al'ummar yankin da watakila suka baiwa wasansu mafaka da su taimaka su bayyana su. Gachagua ya ce wani ɗalibi ɗaya kuma ya mutu a asibiti, kuma ya zuwa yanzu ɗalibai 37 sun samu saduwa da iyayensu. Ana ci gaba da bincike kan musababin tashin gobarar da ta tashi a daren Alhamis a makarantar firamare ta Hillside Edarasha da ke gundumar Nyeri, kamar yadda kakakin 'yan sanda Raisila Onyango ya bayyana. Kwamishinan gundumar Nyeri Pius Murugu da ma'aikatar ilimi sun ruwaito cewa gidan kwanan ɗalibai da gobarar ta kama na ɗauke da yara maza sama da 150 da ke tsakanin shekaru 10 zuwa 14. Jami'an bincike sun bayyana cewa matuƙa jirgin saman fasinja na ƙasar Brazil da ya hatsari a watan jiya inda ya yi sanadiyar mutuwar dukkan mutane 62 da ke cikinsa sun kasa ne a ƙoƙarin cire ƙanƙara daga cikin jirgin. sun yi taka tsantsan wajen kauce wa furta cewa hakan ne musabbabin hatsarin kuma sun jaddada cewa akwai sauran aiki a gaba har ila yau rahoton nasu ya karkata ne kan babban hasashe na masana harkokin zirga-zirgar jiragen sama cewa rashin karfin tashi saman ya faru ne sakamakon daskarewar kankara a fuka-fukan jirgin da kuma gazawar na'urar narke kankara ta jirgin rahotannin hasashen yanayi na ranar da hatsarin ya auku sun nuna cewa za a sami daskarewar kankara a yankin da jirgin ya yi hatsari.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
labarin cin burodin waɗansu a nan ofis ɗin.
Na shago gurmaya da biredi ƙasar nan kin sani.
Ba zan faɗa ba da sai in ce wasu suka tafi studio. Wai suka ce wai dan kar wasu su taɓa musu biredi. Sai inda ake hangar da ake sa lokacin sanyi idan mutane sun fito su cire coat din. Ni ina zaune kawai. Sai daga biredi alli. An hanga shi an ciki.
Na gane ko aikin wane ne.
Ba su faɗa masu sauraro an hanga biredi ba. Ba haka ba da na ba da labari amma ba su sai kawai ba su bari.
Ni na sani. Kin san hanga ɗin aiki. Kin san kusa da teburi na take don haka duk mai yi na sani. Kin san kusa da teburi na take ko.
Ba yi sallama ba na san yi na karuɗa ne.
Kamshin biredi ne ya ruɗa ki ba ni ba ne ba kamshin biredi ne ke ba dai kina so kina kai kasuwa.
Da fata an waye gari lafiya. Na san yi na ne ya abun faɗa shi ya sa ni har na ma mace da sallama wannan shirin to an buɗe shi da shi. To na san yi na yau dai yau amincewa muke. Yau kawai amarya inda in ka gani da kunshi.
A gaskiya yau muna cike da shagulgulan da
ke yau. Ana ba magana. To zuwa can an jima na san yi na da karfe ɗaya na rana a yau ɗin nan. Abokiyar aiki Binta Suleiman Yero ake ɗaura mata aure da angonta Muhammad Munir Jafaru. Za a yi wannan auren ne a New Quarter kusa da Ado Bayero Royal Homes dake birnin Kano. Kamar yadda muka faɗa za a yi wannan bikin ne da karfi 1 na rana, to Allah ya ba da ikon zuwa, Allah kuma ya ba da zaman lafiya,
to amin,
shekaru masu amfani,
to amin sun ma'anin kin ga su. Oh, an yi sabon baba kenan.
Ai shi ne
ban faɗi suna ba, ni ma ban faɗi suna ba, amma dai ya san ko da wani ke.
Aka ce ko duk wanda ya zagi kasuwa ya san da wa yake.
A to
Allah ya ba da zaman lafiya, muna taya ta murna kwarai.
To bari kuma mu isar da sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalai da ƴan uwa da dukkan wato al'ummar jihar Sokoto bisa ga rasuwar Hamshaken dan kasuwa, dan kwangila, kuma dan siyasa Alhaji Ibrahim Milguma, wanda Allah ya yi rasuwa a ranar 30 nan a wani asibiti a birnin tarayya Abuja. Muna roƙon Allah ya gafarta wa Ibrahim Milguma, kuma Allah ya baiwa iyalansa hakurin jure wannan rashin da mu baki daya.
Amin, sun mu amin, Allah kuma kyautata namu ƙarshen.
Amma ina ganin ɗan yare yare masu tasowa kamar sun fi sanin sa da dimba disco.
To,
yawa ya taɓa wata fitowa ne ta dimba disco, shi yasa tun sannan sunan ya bi shi a matsayin ɗan daba.
Ya iya wannan
da gaske, idan aka yi la'akari da ƙirƙirar jikinsa malamin zai sannan da irin yanayin fuskarsa, sannan da irin yanayin
ya iya wannan fadin a turanci ba
a gaskiya su ne a wannan sashen da suka yi suna a wato masana'antar fina-finan Hausa da ake da shi da
wannan sashen kan
gaskiya.
To zuwa an jima can za mu ji a hirar murya Amurka da shi. To amma kafin na guje kamar yadda muka saba da sanya na bari mu miƙa gaiso fata alheri da sada zumunci zuwa ga baban gida Mato, wato babawo Mato mai addu'a jihar Katsina, sai mai girma sarkin Fulani mai addu'a Alhaji Abdulkadir Muhammad da Abdullahi Laki Huntuwa, sai Usman Manika mai ruwa Road Huntuwa da Adam Harka ta sawa, sai Yakubu Umaru mai gizawa da Abdul Aziz Dan Gugu mai addu'a, sai Hajiya Magajiya Bello da Mani Tinau da Musa Malam Indu da Lawan Sade Daura, sai Salisu mai shinkafa song da Biniya Mudi malamin makaranta rigan malam da fatar an tashi lafiya.
To amin su amin. To malama Grace bari kuma mu dan kara jinjina masu sauraron mu musamman irin su dan Asabe mai fata ya wuri da kuma malam Angu malamin makaranta ya wuri sai kuma Aliyu Ya'u na bayan UBA a Sokoto a jihar Sokoto sai kuma Alhaji Haruna Bibi wa ta Marsuwa tar Marsuwa da Alhaji Baura Dada Potiskum da Alhaji Adamu Sarkin Sangoro Bajuga da Alhaji Adamu Mai Kifi tar Marsuwa da Alhaji Sarkin Gari Jalo da Gaula da Alhaji Haya Muhammad wakilin Sangaro Bajuga da Malam Hassan Dalmari na babban layi Potiskum da malam malam mai zanen hula da Yusuf mai leda gololo da dan adda mai da mati a garin Taranka da Garba Shushaina garin Kwano da malam Kura da Ayuba a garin Sarkin Noma da Alhaji Bello da ke garin Bindigu da Babayo Sabon Layi tar Musuwa da mai unguwa Salim mai kifi tar Musuwa da Tela Manu kifi nera yawon mutum yawon kutum da Adama Adamasi da wato mai wankin hula Badigo da Alhaji Sele Tela mai tire da tar Musuwa da fatan dukkan su za su yi karshen mako lafiya.
Ina maza suke
sabili da aka bar mu yi gefe domin jin wannan hira da wannan jarumin wasan fina-finai a arewacin Najeriya.
Ku hakika malama Grace kamar yadda muka faɗa Tijjani Asake wato jarumi ne kuma mai shiryawa a masana'antar fina-finai ta Kannywood a Najeriya wanda ya kwashi sama da shekaru 30 a cikin wanda ya kwashi sama da shekaru 30 a cikin wannan sana'a. Wakiliyar mu a Kano Baraka Bashir ta tattauna mana da shi dangane da yadda tafiya ta kasance a cikin waɗannan shekaru 30 a kun wannan masana'antar.
Wani lokaci na iya yin fuska biyu, na iya yin mugunta, sannan kuma na iya yin barkwanci. Misali gidan Badamasi na iya barkwanci. Misali kuma irin su a duniya irin su waye na iya yari to na iya canja. Na farko dai sunana Tijjani Abdullahi Asase wanda aka haifa dan dago yi karatunsa primary a Gwale secondary Gwale amma bai ma gama karatu ba. Ishin gurmayar rayuwa sanadiyar haduwa ta da Adua mai gidan Dabino na tsinduma a cikin masana'antar fim yau gashi kuma ana dan damuwa da mu muna dan cewa
mace. Muna batun shekara nawa?
To shekarun da yi ba za su wuce 30 ba. Na kai shekara 30 a masana'antar fim.
Shekara 30. To an ga ji an ga yau. Idan za a kwatanta harkar fim a baya da kuma yanzu me ya bambanta?
Harkar fim a baya na farko dai a bangaren maza daban a bangaren mata daban. Idan ana so in taba kowanne bangare in faɗi magana akai zan iya faɗa. Bangaren mata a da matan mu sun iya kashe kuɗi. Ba su san neman kuɗi ba na da kawai aikinsa kashe kuɗi a gaya za a ji daɗin rayuwa sabuwar rayuwa na yanzu kuma sun san darajar neman kuɗi babu wata yarinya da za ta yi suna yanzu ba ka ji tana ɗan wata sana'a tana dan saye da sayarwa ta samu incomes ba tare da wai tana tunanin wai da namiji sai ya bata kudi ko kuma wani abu da yake ya bata kudi ba tana iya neman wa kanta kudi kin ga ashe akwai bambanci tsakanin jiya da yau sannan bangaren maza duk mutumin da ya san fina-finan mu na da ya tabbatar da cewa wasu jarumai da ba sai na kama suna ba suna iya daukan mace ko a rungumi mace ko kuma a yi kokawa da mace ko kuma a taɓa mace ko a tuba riga ko a yi wani abu ko a da kan gado kamar za a yi kiss da kiss amma yanzu ba ka isa ba wai ta Bahaushe ce uban kuturu ya kaɗan a gane ba za ka iya irin wannan abin ba zai ba na farko an tsaftace abin gado ma mace da mace ba za ta iya hawa su yi wani abu ba sannan ba za ka iya fesin mace da wani abu sannan ba ka iya riƙe hannun mace ba ko da uwar ka ce ba ta da lafiya to kaga akwai gyara na tarbiyya bambancin da da bambancin yanzu sannan a yanzu kyamarar da ake amfani da ita a fim ba irin ta da ba ce sannan sound din ba yanzu ba hoton ba yanzu ba gidan ba yanzu ba komai ba yanzu ba kasuwancin ne kawai ya bambanta tsakanin da da yanzu shine da akwai wani abu da ake siyarwa yanzu kuma duk gaba daya harkar ta koma online dan haka sai wanda Allah yana da abinci yake iya benefitin a cikin masana'antar
kace sai wanda Allah
yayi kenan
idan
aka yi fina-finan
ba a samu riba
ko eh mana ai magana riba ma bata taso ba Allah ya zai ci abinci sannan na farko da na ga miki tef ana sai da tef idan an sai da tef a dan samu incomes ana sai da cd in an je cd a dan samu incomes ko dvd ha gane yanzu fa duk wayannan babu idan kana tankawin sulima mu lokacin da muka taso a masana'antar film idan ka nuna film dinka a wafa ka nuna a marhaba ka nuna alale sinima za ka iya mai da shi kuma ma ka ajiye ka ci riba kawai wani abin za ka shiga amma yanzu tun da Boko Haram ta shigo babu sinima kwata-kwata sannan yanzu ka je ka gaya mutum ya sa miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku ya je yi fim ya tambaye shi ina zai kai fim babu inda zai kai gidan talabijin ne African Magic Area 24 ka je ka ga nawa ake business din tsakanin kai da su nawa za ka samu nawa ka kashe nawa ne za ka samu sannan idan online ne baka da security ka sa fim ɗinka a YouTube wani ya je ya ɗauki fim ɗinka ya kwafo ya ɗora maka wancan ma ya ɗora maka wannan ya ɗora maka kin ga dan haka sai ki dawo magana ta sai wanda Allah yana da abinci shi yake samu
ya
ku
ya
kuke karewa
da
ƴan dalilin dani
na san ana
kokarin
asiri
tsakanin ku
da
ƴan dalilin ai ba magana sulhuntawa bane magana ce yanzu majority saboda matsalolin da ake samu yanzu amma dena yanzu muna siyarwa da marketing and distributors ne misali kamar Salisu Lulu kamar Anas Bata kamar wani something waye Hamza Dogo kamar duk irin wayannan zasu zo su sai film dinka ne kawai su tafi tunda su suka san ƴan dalilin din su ma suka san su har gane kuma dan abin da za ta gani da wayayi asara kwara gidaranci kawai yan kadan rage a can kadan rage nan za ka yi kana yin wani abu ne dan kawai sana'an ka ne
yanzu a kwatanta Hollywood da Bollywood shi ta ina kuke nema a shigo a tallafa muku domin ku cimma kamar yadda ƴan Hollywood
idan aka yi mana idan za a yi mana abu kamar namu iya namu ne wanda babu wanda zai samu film din sai abu kuma ba zai iya satuwa ba kamar yanzu Netflix din nan a ce akwai wata manhaja da zaka zo kai abin mai kyau a siya saboda dai yanzu dai a duniya in ka cire yaren turanci ka cire french ka gane ban sani ba ko larabci to amma dai a duniya Hausa sai ka saka ta a cikin sahun abu biyar ko guda goma da zaka lissafa to indai haka indai ko za a yi wannan manhajar a ce za a samu film din Hausa a tantance sai an tantance sai ya kai matsayin da yanzu da ni da ke wani dan boko wani dan gargajiya wani dan kaza zai shiga wannan manhajar ikalli film din da zai burge shi sai da yanzu nan duk mun zama masu kudi ai ai problem din na gaya maka mu masu kudin mu ne na arewa ba sa taimakar masana'antar da komai ko ba su yadda ma sana'a muke ba saboda wasu akwai wasu abubuwa da suke faruwa ne yanzu misali ana yanzu kana zuwa gida neman aure sai ka ji an ce maka mai sana'ar shi sai ce dan bal ne mai sana'ar shi mawaki ne mai sana'ar shi dan film ne iyayenmu na gargajiya kamar ka ce musu bai da sana'a ne amma yanzu kai ka isa ka ce Amadu Musa ba shi da sana'a kai ka isa ka ce Nazuru bai da sana'a kai ka isa ka ce Rarara bai da sana'a ko zai nemi auren ka sai dai kawai ka kishi dan mawaki ne ko ka kishi dan bal ne ka gane amma kai ka san wa'annan ba abin da ya ƙarka ba idan 'yar mutane 30 ce ake riƙewa za su iya riƙewa
kuma zasu ƴaƴansu zasu taso da karatu da kulawa da jin dadi na rayuwa kamar inda ake ji a kowane gida
inda rabbana
ba wala
idan ka fita kaman ka fita ya kake karewa da jama'a da gari kuma shi yawa an ganin ka a marake
wato ni babu abin da zan ce da Malalu Dorayi irin su Hassan Gis irin su wannan mutumin masu karin giya su ne suka gano a jikina akwai wani abu daban bayan Bailon ka gane kuma a lokacin da nayi film din Dadin Kowa na Arewa 24 akwai wani role da nake ogagoji saboda alakar yara da nake da ita a cikin sabgar abun tun daga nan yara suka fara kaunata amma da yaro in ya ganni guduwa yake baya so na daga ya ganni wani ya fitsari wata mace ta ganni ta fadi wani haka dai ina samun wannan problem din
Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.